Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com. Asararren mu assalamu alaikum barkamu da ranar Lahadi 23 ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Wata kungiya ta jagororin majalisar tarayyar Amurka ta dukkanin jam'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a kakaba ma Rasha. Ji Asabar shugaba Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaki mai suna USS Gerald R. Ford wanda aka kera da fasahar zamani. Sannan yan sanda a jihar Texas na ta kudancin Amurka sun ce an samu gawarwakin mutane 8 a bayan wata motar trailer a wurin aje motocin katafaren kantin na Walmart.
Kanan labaran kenan aka ji. Helikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta girke manya-manyan jiragen ruwan yakin ta har guda 6 a yankin Niger Delta. Ko menene dalilin yin hakan?
Daga January zuwa June shekaran da ya shiga, waɗannan fashin tekun sun kai hari zuwa 55 kuma a cikin 55 ɗin nan sun yi nasara 36.
Masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai a Najeriya sun gudanar da taro. Ko me suka tattauna a kai?
Masana a harkar yaɗa labaran sun tattauna kan barnar da irin muggan kalamai da wasu ke amfani da kafafen yaɗa labarai wajen harzuka zamantakewar al'ummar Najeriya.
Haka kuma yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da haddasa asarar dukiyoyi da rayukan jama'a a jamhuriyar Niger, 'yan majalisar dokokin kasar sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara ɗaukar mataki. Idan muka koma Najeriya kuma za ku ji ɗaruruwan manoma shinkafa ne a jihar Niger ambaliyar ruwa ta haddasa musu asarar kayayyakin amfanin gonakin da suka shuka. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata kungiya ta jagororin majalisar tarayyar Amurka ta dukkanin jam'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a kakaba ma Rasha saboda katsa London din da ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 da kuma wani tanajin da zai hana shugaba Donald Trump duk wani yunkuri na sauƙaƙa takunkuman da aka kakaba ma Rashar. Majalisa ta gabatar da wannan kudirin dokar mai taken yadda za a taka mu Iran burki kan aika-aikarta. Tun sama da wata guda da ya gabata, kudirin ya kuma kunshi sabbin jerin takunkuman da aka kakaba mu Iran saboda gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. To amma zuwan kudirin dokar majalisar wakilai da wuya sai ta gamu da wato ya gamu da matsalolin gabatarwa. Haka zalika majalisar wakilan na kuma su ta ƙara da tanada tsauraran matakai ma Koriya ta Arewa saboda shirin ta na nukiliya. Ji Asabar masu wakiltar jam'iyyun a wurin tattaunawar sun ce sun gyara matsalar tsarin gabatarwar, sannan sun ƙara tsauraran takunkuman da ake so a kakaba ma Koriya ta Arewar. Da alamar kudirin ya zama doka kafin hutun majalisar tarayya a watan Agusta. Ji Asabar shugaba Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaki mai suna USS Gerald R. Ford wanda aka kera da fasahar zamani akan dala kusan biliyan 13, wanda a cewar sa jirgin ya aika da sakon gargadi mai nauyin ton 100,000 ga duniya, kuma zai sa abokan gaban Amurka su kadu sosai saboda tsoro. Bayan jinkiri na tsawon shekaru 3 da kuma ƙarin biliyoyin da aka kashe, Trump ya danka kammalalen jirgin na ɗaukar jiragen yaƙi mai aiki da ƙarfin nukiliya irinsa na farko a duniya ga rundunar sojin ruwan Amurka a wata tasharsu a Norfolk a jihar Virginia da ke kudu maso gabashin ƙasar. Shugaban ya ce jirgin yaƙin na aikin tauna tsakuwa ta yadda ba ma sai an je ga yaki ba, to amma sai ya ƙara da cewa muddin kuma aka shiga yaki, abinda zai faru shine za mu yi nasara, mu kuma yin nasara. Bayan da ya cicciki gwamnatin da ta gabata saboda abin da ya kira rashin kyakkyawan shiri irin na soji, sai Trump ya yi kira ga majalisar tarayyar Amurka da ta yi aikinta wajen samar da kuɗaɗen gudanarwa ga ɓangaren soji. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan sanda a jihar Texas ta kudancin Amurka sun ce an samu garwakin mutane takwas a bayan wata motar trailer a wurin ajiye motocin katafaren kantin nan na Walmart. Shugaban ‘yan sandan wato ‘yan kwana-kwanan birnin San Antonio Charles Hood ya ce an zakulo mutane akalla 28 ciki har da yara ƙanana daga cikin motar trailer. Waɗanda akalla 17 daga cikinsu ke cikin mawuyatan yanayi saboda tsabar gumi da zafi. Shugaban ‘yan kwana-kwanan ya gaya ma wato kafar labaran CNN cewa wasu daga cikin waɗanda ke rayan sun samu matsalar kwakwalwa wacce ma ba za a iya warkarwa ba. Hood ya ce da mutanen sun sake shafe wani dare a cikin motar trailer da kowanensu ya mutu. San Antonio dai na fama da wani irin yanayi mai matuƙar zafi da janyo gumi. Motar trailer ainihin ta mai firiji ne, wato to amma yanzu firijin bai sanyaye wuri ya lalace. An samu mutanen ne bayan da wani daga cikin mutanen da ke cikin motar trailer ya roƙi wani ma'aikacin Walmart ruwan sha. Da ma'aikacin Walmart ɗin ya ba shi ruwan sha, sai kuma ya kira ‘yan sanda don a binciki lafiyarsu. Shugaban ‘yan sandan ya ce, muna kyautata zaton wannan aikin masu safarar mutane ne, ya ce al’amarin ba kyan gani ko ƙanƙani. Shugaban ‘yan sandan ya ce tunawa suka sanar da hukumar da ke sa ido kan baƙin haure. Ana tafka ƙazaman faɗa a yankin tsakiyar Afghanistan, inda ‘yan sanda suka ce ‘yan taliban masu tsoron ra’ayi sun ƙwace wasu muhimman hedkwatocin gundumomi biyu, kuma suna kai farmaki kan wasu wurare biyu da aka girki sojojin gwamnati a yankin. Mayakan sun yi jirar mikiya kan gundumar Taiwara da ke lardin Gor da safiyar yau Lahadi, bayan tun da farko sun kwace gundumar Kohistan da ke daura da kan iyakar lardin Faryab da ke arewa, a cewar jami'an Afghanistan da na Taliban ɗin. Gwamnan Gor Nasir Kazai ya gaya muryar Amurka cewa dubban mayakan Taliban ne suka kai wannan hari da asuba a Tarwara, inda suka fuskanci turjiya daga sojojin Afghanistan kafin daga bisani suka mamaye wurin.
Ibrahim Kalma sai Garba kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma cikin taskar rahotannin mu. Hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta girke manya-manyan jiragen yakin ta har guda 6, ta kuma ƙara wa'adin sintirin nan da take yi mai taken operation tsara teku. Ga Hassan mai na kainar ƙarin bayani.
Dama dai rundunar mayakan ruwan Najeriya a wannan lokacin ne za ta kawo ƙarshen wannan sintiri mai take operation tsara teku, amma kwatsam sai ga wata sanarwa daga babban hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas na ƙara wa'adin wannan aiki. Navy Captain Suleiman Dahun shine kakakin hedkwatar sojojin ruwan Najeriya.
Daga January zuwa June shekaran da ya shiga, ƙoƙarin fashin teku sun kai hari da 55, kuma a cikin 55 ɗin nan sun yi nasara 36. So shi ya sa aka fara wannan sintirin. A wannan shekara a kan samu kawai guda 17. Sun 17 nan guda duka wasu ke nasara. To kaga an samu nasara kwarai da gaske kenan a wannan yaki da ake yi kan ta'addanci a cikin ruwan Najeriya. Kuma akwai jihohi manya-manyan jiragen mu guda 6 da aka ajiye musamman saboda wannan sintirin, su ne Nigerian Navy Ship Okabana, Nigerian Navy Ship Unity, Nigerian Navy Ship Gombe, da Nigerian Navy Ship Obuna, da kuma Nigerian Navy Ship dama
masana irin su Kabiru dan Ladi Lawanci na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin wannan matakin yazo lokacin da ya dace
wato baka manta ba kwanan na majalisa sai wani magana na cewa jiragen ruwa da yawa sun bace a cikin wayannan shekaru da suka wuce sannan kuma an yi asaran dubban trillion nerori a sakamakon haka kaga wannan kawai ya isa a ce ainihin kasa wadda take abun nan na tsaron kasanta a ce hankalinta ta tashi kuma ka san tunda sojoji su ne ainihin cikin tsare waɗannan wurare yake akan su dole su bai mataki akai wannan na farko kenan a na biyu kuma in ka kula akwai wani abu nan na zaman lafiya a wannan yankin Niger Delta watakila ba ka son yi sakaci sa a koma irin gidan jiya wato fashe-fashen bututun mai da sauransu na yayi sauki
kwanan nan kungiyar kasashe masu arzikin fetur ta duniya wato OPEC ta daga wa Nigeria da Libya kafa su fidda mai fere adadin abin da kai da kasar duniya
yana daga cikin wani dalili kaga in an ce a ƙara fidda mai akwai buƙatar cewa wannan wurin da ake fidda mai din kuma ya kasance akwai ainihin cikakken tsaro a wannan yankin kaga abin da ke hana ainihin samun ainihin fidda man fetur din ma akwai yan tada kayan baya din wanda in ka kula danga miliyan 2 da Najeriya take fitarwa din ba ta samu ta fito shi ko lokaci ma da ake cewa sai wuce ainihin ganga 1800 suke samu a rana.
Masanin tsaro, Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, na ganin wannan sintiri na kama da wanda ‘yan magana kan kira na aita ta kare, ganin yadda aka giggirke manya-manyan jiragen ruwan yaƙi har guda shida ba ga masu sokarin gulu daga sama.
Idan ka duba su Nigerian Navy yana ɗaya daga cikin constitutional responsibility ɗin domin su kare dukkan ruwa da dukkan abubuwa da suke faruwa. Saboda haka wannan abu da za su yi abu ne mafi muhimmanci kwarai da gaske, ganin yadda abubuwa ke faruwa a gaɓoɓin ruwanmu da
abin jira a gani shine irin yadda wannan ƙarin lokaci zai shafi sha'anin tsaro a yankin Niger Delta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gai da Hassan, to domin samun haɗin kai a Najeriya masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai suka gudanar da wani taro, ga rahoton wakilin muryar Amurka Zainab Babaji.
Masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai sun buƙaci al'ummar Najeriya su guji yin furuci masu harzikarwa da yaɗa labaran ƙarya don a samu haɗin kai a ƙasa. A wani taron koli na musamman da ya tattaro masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai daga jihohi 36 a faɗin Najeriya mai taken furuci masu harzikarwa, labaran ƙarya da haɗin kan ƙasa. Masana a harkar yaɗa labaran sun tattauna kan ɓarnar da irin muggan kalamai da wasu ke amfani da kafafen yaɗa labarai wajen harzika zamantakewar al'ummar Najeriya. A cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, dole ne 'yan Najeriya su gujewa furuci masu tsauri da ke harzika al'umma da haddasa rarrabuwar kawuna a ƙasar.
You must say no to his speech, either on our radio and television stations.
Ministan ya ce mafita shi ne dukan mu mu ce a'a wa kalaman da ke tada hankali ko a rediyo ko talabijin, jaridu, kafafen sada zumunta da gidajenmu ko wuraren taruwar jama'a. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Malam Nazif Muhammad ya ce manufar taron shi ne su tattauna don warware matsalar yaɗa labarai a Najeriya.
Harkokin watsa labarai ya taso malalacewa saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko shi ne shiga yanan gizo yanzu ya fa da wanda yake dan jarida da wanda yake ba dan jarida ba, kowa yakan iya rubuta ƙaryar da ya ga dama a ciki ya kuma yaɗa labaran gwamnati ko na waɗansu abubuwa da suke faruwa wanda yanzu ya soma zama wato wani kalubale akan tsaron ƙasa. Na biyu kuma yau ta sa da yawa waɗanda ba ƴan jaridan bane da makamantansu sun wa harkar tike, a ƙarshe yakan akan kasa ganewa waye dan jaridan waye ba dan jaridan ba. Saboda haka maimakon jaridu da gidajen watsa labarai su zamanto cewa ana samun sahihin labari, yanzu sai zamanto cewa ko labarin ya zo ma sai kaga ana dare-dare, gaskiya ce ko ba gaskiya bace. To wannan shine dalilin da yasa aka kira wannan taro.
Shi ma kwamishinan yaɗa labaran jihar Jigawa Bala Ibrahim ya ce
ina ganin kamar waɗanda suke yin waɗannan abubuwa suna yi ne domin su kawar da tunanin mutane da hankulan mutane daga maganan nan ta abin da ya damu ƙasar nan wajen cin hanci da rashawa. wanda ya hana kasar nan yayi masa da baibaye da tanaki ya hana su ci gaba.
Daraktan hukumar sa ido kafofin yada labarai a Najeriya Isaac Modibo Kawu yace suna sa ido sosai wajen bibiyan shirye-shiryen da kafofin yada labarai ke gabatarwa.
One of the ways that broadcasting has been abused in Nigeria is the use of the phone-in format.
Yace wata kafa guda da kafofin yada labarai ke amfani da shi shine na bude layin waya da mutane za su kira kai tsaye a radio wanda ake amfani da shi wajen furta kalamai da basu dace ba. Yace za su tabbatar kafofin yada labarai sun tsara shirye-shiryen su ta yadda ba za a samu mishkila ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gai da Zainab. Daga batun neman hada kan ƴan Najeriya sai matsalaka zuwa jamhuriyar Niger inda ambaliyar ruwa ke ci gaba da haddasa asarar dukiyoyi da rayuka. Ga wakilinmu na birnin Yamai, Sulaiman Mena Barma.
Lura da yadda matsalolin ambaliyar ruwa ke ƙara kamari a sakamakon ruwan saman da ake ta ci gaba da tafkawa a galibin yankunan Niger, inda har ma abin ke kokarin zarta bayanan da ma'aikatar hasashen yanayi ta duniya ta hango a can baya. Yasa wasu wakilan al'umma a majalisar dokokin ƙasa soma kiraye-kirayen a ƙara jan damara domin tunkarar wannan matsala da tuni ta ruguza dubban gidaje tare da haddasa asarar dimbin dukiyoyi har ma da mace-macen mutane. Halin da aka shiga a yau ya kai matsayin da ba gwamnati kawai ba, hatta jama'ar wannan ƙasa na da alhakin agazawa, inji dan majalisar dokokin ƙasa Algabid Atta.
Matsala nan kasan ta ruwa lalle, inda aka yi ruwa da yawa kamar milimita 140 150 duka ana samu. Na dai a gwada musu wurare inda akwai za a sa su, na biyu a taimaka musu da abinci da toha duka dai abin da ya kamata kahin su sami wurin da suka shiga na dindindin. Turuwa mu muna son kenan, ruwa ba su kanna gyara ne suke yi, gyaran da suka yi kuma mu ma mu kara jama'a da gwamnati duka a taro a gyara.
Daukar matakan isar da tallafin da ya samu zuwa hannun waɗanda ke cikin halin bukata ya zama wajibi ga hukumomin kasar nan, domin a cewar dan majalisar dokokin kasa Sa'idu Amma,
wani zan a bashi cikin abin nan da aka bashi kai matalakawa gane kai shikenan ya samu abin da zai ci. Kenan shi bai san zai mutu ba, to kenan abinda adda kyau yanzu in gwamnati ta yi abinda duka tabbada wadanda za a ba su su tafi sabilillahi su zo su kai shi inda ya kamata a kai, ya kasance dan Allah abinda za a dauka wanda za a kai musu ga hannuwan su, a ba su koda na shan ruwa ne, amma kada a sa hannun azzalumai wadanda za su ji gaba da shi.
Dama dai jihohi hudu ne majalisar dinkin duniya ta bayyana a matsayin wadanda za su yi fama da ambaliyar ruwa a bana a Niger, sun kuma hada da Tawa, Doso, Tilaberi da Yamai. Kuma bayanai na nunin an fuskanci mummunar banna a kowace daga cikin waɗannan jihohi, lamarin da yasa hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu kai daukin gaggawa tare da ba mutanen da abin ya ritsa da su damar tarewa a makarantu. Yayin da wani abin da ke zama tamkar na bazata, matsalar ambaliyar ta fara afkawa sauran jihohin kasar, inji hukumomi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule. Har yanzu dai muna kan batun ambaliyar ruwan ne, inda a jihar Niger Najeriya ɗaruruwan manoman shinkafa suka tafka asarar kayayyakin amfanin da suka shuka a dalilin ambaliyar. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan manoman shinkafa ne suka yi asarar gonakinsu na shinkafar a sakamakon ambaliyar ruwa a gabar madatsar ruwan Kayinji da ke cikin jihar Niger Najeriya. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma rashin bude kofofin madatsar ruwan Kayinjin shine ya haddasa wannan ambaliya ga gonakin. Wani al'amari dai ya jefa dimbin manoman cikin wani yanayi na rashin madogara, kamar yadda wasu daga cikin manoman suka she damun ta wayar salula.
Kana magana da Alhaji Ismail Rofia a gwamnatin manajan state. A din da ya faru yanzu na ambaliya ne riga ya dago da ya taso, kuma a gaggace ya riga ya handa da ainihin wayannan tsen gafa da ake samun bakin ruwa wannan da ake zuwa na mai sai su dangote yanzu a Kano.
Yanzu kamar ku kai gonaki nawa abin ya shafa a wannan wuri?
A tsakani da Allah sai dai in kimanta maka, dan ko babu za a kawo maka gonaki sama ga 300. Sunana Manira Abubakar Zagi, wani a cikin takaitawa ina samun shinkafa a lalace, ina samun shinkafa da daga bakin 150 zuwa 200 ina samun wannan shinkafa ni karan kaina.
To yanzu ha?
Amma tsakani da Allah bani ba
yanzu ta lalace?
Ta lalace, ta shiga ruwa.
Shugaban karamar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad ya ce sama da shekaru 30 kenan ba su samu irin wannan matsalar ba.
Wanda ke shekara 30 ba mu taba ganin irin haka nan ba. Kuma wannan abin ya kawo hasaran dimbin miliyoyi. Mutanen nan sun yi noma bakin ruwan nan. Kuma noman nan idan kai hekta guda kana iya samu buhu 200-300 wanda yake idan sai ka noma irin shi 10 saman tudu baka samu ba.
Shi ma dai shugaban kungiyar manoman jihar Niger Alhaji Shehu Galadima ya ce a halin yanzu manoman na bukatar tallafin gaggawa
a taimaka musu saboda waɗannan mutane manoman nan abin da suka dogara da shi kenan a rayuwarsu shine sana'arsu to ga duk ababen ruwa ya kwashi
a kokarin da nayi domin jin ta bakin mahukuntan da ke kula da madatsar ruwan Kayinjin ya ci tura to sai dai akwai wasu bayanai da ke nuna cewar rashin bude kofofin madatsar ruwan na da nasaba da tsoron kada ruwan ya mamaye wasu garuruwa da ke gabar kogin Niger to amma kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Alhaji Kabiru Abbas ya ce suna da labarin wannan matsala kuma suna shirin yin zama da jami'an madatsar ruwan Kayinjin
da izinin Allah za mu je mu zauna da mutanen dam din da ma'aikatan ruwa za mu je mu zauna da su a tabbata an bude dam din nan don shuka su samu walwala kasu rube
a bana dai jihar Niger na fuskantar ambaliyar ruwa mai karfi na baya-bayan nan dai shine na garuruwan Mashegu da Sulaja da ya yi sanadiyar asarar dukiya mai dimbin yawa da kuma rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11:22 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan yadda ake samun ƙarin ɓullan matsalar nuna ƙiyayya ga wasu rukunin mutane a nan Amurka, kamar bukaken fata da musulmi da wasu ƙungiyoyi. Za mu ji irin kiran da jama'a ke yi kan bukatar ganin an yi watsi da irin wannan ɗabi'a, lura da cewa Amurka ƙasa ce da ta ba kowa ƴancin yin abin da yake so muddin ba a take doka ba. Sannan shirin har ila yau zai leƙa wani yankin jihar California ko kuma unguwar nan da ake kira Silicon Valley, wacce ta shahara ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke samar da fasahohin zamani musamman ma a fannin kimiyya, inda mata suka fara korafin cewa ana nuna musu wariya tare da cin zarafin su a wannan dandali na kere-kere da maza suka fi mamayewa. To za ku ji yadda matan ke amfani da kafofin sada zumunta wajen bayyana irin halin da suke ciki. Sai a biyo mu a cikin shirin na duniyar Amurka wannan mako domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Unguwar Delaware da ke yankin Alexandria a jihar Virginia unguwa ce da akan samu wuraren shakatawa. Sai dai wannan walwala da kowa yake morewa a unguwar ta samu nakasu bayan da aka waye gari wata rana aka ga an manna hotunan da ke nuna kyamar bukaken fata da musulmi da wasu kungiyoyi. Nell Champlain Scannell tana zama ne a unguwar ta Delray.
Irin wannan nuna ƙiyayya ba abu ne da ake samu a Delray ba, musamman a yankin da ni da wanda zan aura muka fito. Lallai abin bai yi daɗi ba.
Sai dai wuraren kasuwanci su ma sun maida martani ga masu manna irin wannan sakonni, kamar yadda Petros Gaba Exibaya mai sayar da kayan kwalama ya faɗa.
For me it was by putting the sign towards...
Ni a wurina wannan unguwa ita ce ta rene ni, ita ce kuma ta karɓe ni. Saboda haka zan yi tsayin daka na ga cewa na yi yaƙi da duk wata aƙida da wannan unguwar ba ta amince da ita ba. Musamman ta nuna wariyar launin fata.
Ita ma Stephanie Wright tana da ra'ayi kusan irin na wanda ya jawabin da ya gabata.
Nuna ƙiyayya ba shi da gurbi a nan, kowa ya san kowa, dukkanmu abokanai ne. Wannan abu tamkar an kawo mana hari ne.
Delray unguwa ce da aka saba ganin walwalar jama'a, kuma masu yayata ire-iren waɗannan saƙonni na ƙiyayya ba sa samun karɓuwa. Rod Cockrell shine shugaban kungiyar mazauna wannan unguwa.
Free speech is you know is
mun san cewa kundin tsarin mulki ya amince da fadan albarkacin baki amma ba amince a rika wuce makaɗi da rawa ba.
A kofar wannan shagon sayar da magunguna za a iya ganin sakonnin da ke nuna cewa ana lalle marhabin da kowane irin mutum. Daya daga cikin masu wannan shagon, Stacy Swartz, ta ce ma'aikatan su sun fito ne daga wurare daban-daban.
We have Hispanic employees, we have
muna da ma'aikata Hispaniyawa da Musulmi da Ireniyawa. Kai kusan muna da kowa a nan. Saboda haka, wannan yana da matukar muhimmanci ga kwastomominmu.
A kofar wannan shagon kuwa, an rubuta sako ne dake kira ga jama'a da su yi watsi da halin ƙiyayya. Mai shagon wanda ake kira Paul ya ce ya lura tun bayan da aka yi zaben shugaban kasa a watan Nuwamban bara. Sakonnin nuna ƙiyayya suka ƙaru.
Yanzu ba ana batun kowaye ya fara aikewa da sakonnin ƙiyayya da suka fito daga bakin mutane ba ne. Kawai akwai buƙatar a dakatar da yin hakan.
Amma ya ƙara da cewa a kulle yaumin al'ummar ta Delray sukan zama abin koyi ga sauran jama'a dangane da batun yin yaƙi da nuna ƙiyayya. Ba dai bangaren kuma a wani yankin jihar California ko kuma unguwar nan da ake kira Silicon Valley wacce ta shahara. Ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin fasaha na zamani musamman a fannin kimiyya. Yan tsirarin matan da ke aiki a wannan wuri sun fara korafin cewa ana nuna musu wariyar jinsi tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka mamaye. Korafe-korafen nasu sun hada da kin amincewa da shawarwarin da suke bayarwa ko wata dabara da suka gano da kuma neman su da maza ke yi kafin a ba su dama su nuna hazaƙarsu. To masu haro saboda ƙurewar lokaci sai a biyo mu a cikin shirinmu na duniyar Amurka wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin irin matakan da matan ke ɗauka domin magance waɗannan matsaloli da suka shafe su. Yanzu a madadin Deborah Blow da Dina Mitchell da Jummai Ali da kuma Baba Yakubu Makere da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida da Muhammad da tawagarsa kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, wata kungiya ta jagororin majalisar tarayyar Amurka ta dukkanin jama'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a kakkaba ma Rasha. Je Asabar, shugaba Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaki mai suna USS Gerald R. Ford wanda aka kera da fasahar zamani. ‘Yan sanda a jihar Texas ta kudancin Amurka sun ce sun samu gawarwakin mutane takwas a bayan wata motar trela wurin aje motocin katafaren kantin nan na Walmart. Ana tabka kazamin fada a yankin tsakiyar Afghanistan inda ‘yan sanda suka ce ‘yan taliban masu tsoron ra’ayi sun kwace wasu muhimman hedkwatocin gundumomi biyu kuma suna kai farmaki kan wasu wurare biyu da aka girke sojojin gwamnati a yankin. Mayakan sun yi dirar mikiya a gundumar Tarwara da ke lardin Gor da safiyar yau Lahadi bayan tun da farko sun kwace gundumar Kohistan da ke daura da kan iyaka a lardin Faryab da ke arewa a cewar jami'an Afghanistan da kuma na Taliban ɗin. Gwamnan Gor Nazir Kazar ya gaya muryar Amurka cewa dubban mayakan Taliban ne suka kai wannan hari da asuba a Tarwara, inda suka fuskanci tarjiya sosai daga sojojin Afghanistan kafin daga bisani su mamaye wurin.
To madalla, kafin mu sallama muna ta iyalan Alhaji Umar Tanko mai na kai na murnar auren ƴarsu da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Haka zalika muna ta Alhaji Ali Muhammad Guza murnar naƙashi wazirin Fataskum da mai martaba sarkin Fataskum Alhaji Mai Umar Bubaram yayi. Allah kuma ya gafarta baba waziri. Masu sauraron mu da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a wurin Najeriya da Niger, wato ƙarfe 5 a wurin Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. yanzu a madadin Ibrahim Ka'alma Sigarba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Diodone wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Ai Santos. Ni Sarfil Hashim kuma da ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.